بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا مسلمين مزوى من مسلاتي masallacin Zaid ibn Thabit ne Daru Zaid, to masha Allah da ke nan unguwar Garinfa a birnin tarayya Abuja. Ina wa dukkan waɗanda suka samu damar halarta a nan da waɗanda suke jin mu sallama da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da ikon Allah mun sake haɗuwa da ku a yau 21 ga watan Rajab shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wadda kuma ita ce rana ta 5 ga watan 3 na shekara ta 2021 miladiya. Ziyara ce ta ɗaukakiya, don haka ba za mu ɗauki dogon lokaci ba. Me ya nasiha ce da ba za ta wuce mintuna 30 zuwa 40 ba, tunda dai Allah ya sa mun zo, to bai kamata mu zo kuma ba tare da mun yi wa juna faɗakarwa da nasiha akan abin da zai amfane mu ko a duniyar mu ko a lahirar mu ko a duka biyun ba. Abin da zan yi wa kaina da ku duka nasiha shine, wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi, ya Rasulallah, wannan hadisi yana cikin Jami'u Tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce, ya ce ya ma'aikin Allah, ayyu shay'in takhafu alayya akthar, ya ce ya ma'aikin Allah, menene ka fi jiye min tsoro, menene dangane da ni ka fi jiye min tsoro in kiyaye saboda zai iya halakar da ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya buɗe bakinsa ya zaro harshensa sai ya ce mata haba, ya riƙe harshensa shi da kansa ya ce wannan shi na fi jiye maka tsoro a rayuwarka. Wannan ɗaya ne daga cikin salo na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, shi ne ya nuna haɗarin da harshe ke da shi ga ɗan adam, sannan ya nuna bukatar kiyaye harshenka a matsayinka na musulmi. Ya zama kana taka tsantsan a kan duk abin da bakinka zai furta, idan za ka faɗa ka faɗi abin da ya dace, idan ka san ba abin da ya dace za ka faɗa ba to kai shiru shi ya fi maka. Wannan ya dace da abin da Allah maɗaukakin sarki ya koyar da mu musulmi a Alƙur'ani, kuma ya dace da tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu a matsayin mu na musulmi. Ubangijin mu maɗaukakin sarki ya ce, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu abin da mutum zai furta na zance a ce a tare da shi akwai mala'ika wanda yake raqib mai sa ido mai kiwo, atid wanda ke nan a wurin baya gusawa baya matsa. Duk lokacin da za ka faɗi wata magana akwai wani a wurin, bala wa rusuluna ladayhim, sannan wannan da yake wurin din nan yaktubu yana rubutawa shine wanda Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin,
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu wa inna alaykum kada atib kenan la hafizin kada atib kenan yana kiwo akan ka kowanne ɗaya daga cikin mun na akwai mala'ikan da Allah ya dora wa mutum yayin kabibiyar sa duk inda zai shiga da duk inda zai fita ba zai taba iya shiga wani wuri ya bar mala'ikan a baje ba sannan kuma wannan mala'ika yana rike da wani littafi na record wanda dukkan abin da mutum yake fada yana nada kamar shifta kake yi shi kuma yana rubutawa kuma yana da saurin rubutu wanda ya fi saurin harshenka shi ba ruwansa da kyau ko rashin kyan abinda ka faɗa shi kawai nasa shi ne ya rubuta duk abinda ka faɗa Allah ya aike shi ya zo ya yi wannan yana tare da kai da safe yana tare da kai da maraice yana tare da kai a cikin bacci yana tare da kai a ko'ina kuma a koyaushe idan ka faɗa zai rubuta dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i cewa babu wani ɗaya daga cikin muface akwai mala'ika a kansa mai rubuta abin da yake faɗa abin da suka yi saɓani a kai wajen fassarar wannan aya shine mai da mai yake rubutawa cikin maganganunka shin dukkan abin da ka faɗa sai ya rubuta koko a'a maganganun da za a iya maka hisabi a kansu kaɗai yake rubutawa maganganun da muke yi kashi biyu ne ko dai mu faɗi maganar da aka sa mu mu faɗa wannan za a yi mana hisabi mai kyau a kai ko kuma mu faɗi abin da aka hana mu mu faɗa wannan za a yi mana hisabi mummuna a kai ko kuma mu faɗi abin da ba a sa mu ba kuma ba a hana mu ba to dukkansu sun yi ittifaki cewa duk abin da aka sa mu mu faɗa na daga ayyuka na umarni wanda ake yi da harshe wanda ake ce al-kalimut tayyib ilayhi yas'adu kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u da ayyukanka da maganganunka waɗanda aka saka duk ana rubutawa za a maka hisabi a kai maganganu na ibada zikirin Allah karatun alqur'ani al'amru bil ma'ruf da annahyi anil munkar fadar gaskiya maganganun da ake faɗa ibada kamar a cikin sallah ko a wajen aikin hajji ko a cikin azumi duk dai abin da ake faɗa da baki wanda an saka to dukkansu sun yi ittifaki cewa ana rubuta su kuma an je za a yi lissafin su sai a yi quantifying din su a matsayin wani abu da yake abstract to sai a baka lada gwargwadon yawan girman su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zikirin da kake yi za a ɗauke shi sai a ɗora a kan mizani ai ka gaba magana ce za a ɗora ba za a maida ita wani abu ne wanda ake iya gani mai nauyi sai a ɗora a kan suke abu na biyu shi ne abinda kake faɗa wanda aka hana wannan abinda aka faɗan kana faɗa a bayyane ko a ƙure kana faɗa wa wani ko wa wasu kana faɗa a kan idonsu ko ba sa nan kana faɗa a kan karan kanka ko a kan wani ko a kan ubangiji ko ma a kan meye kake faɗa in dai an hana ka faɗa ai mun san akwai abubuwan da an hana mu faɗa duk abin da aka hana mu faɗa sunansa sharri don Allah baya hana mu faɗar alheri duk alheri Allah yana so mu faɗa to amma sharri Allah baya so mu faɗa to duk abin da yake sharri ne in ka faɗa sun yi ittifaki cewa za a rubuta kuma aka je za a maka mummunan sakamako akan abin da ka faɗa abin da ya rage shi ne abin da ba a sa ka ba kuma ba a hana ka ba kamar zance wanda ya shafi almubahat taɗi kai da iyalanka, zance kai da abokanka, harka ta kasuwancinka wanda bai kai ga abinda aka sa ko aka hana ba. Kamar yanzu a wajen kasuwanci an hana yin ƙarya akan ciniki, an hana yin rantsuwa akan ciniki, ka zo nan duk an hana. To duk abinda ba a hana ba, nawa abu kaza ka ce kaza ne, ka zo nan ba a sa ba kuma ba a hana ba. Ko ka yi labari kai da ɗan uwanka, kaga Allah ya baka harshe, ya baka damar ka yi magana. In dai har abinda za ka faɗa ba a hana ka ba, kuma shari'a ba ta ce dole ka faɗa ba, sai kake faɗa, wannan shi ne al-mubahat. Shi har da waɗannan za a rubuta ko ban da su. Waɗansu malamai suka ce har da su za a rubuta duka, saboda Allah ya ce ma yalfidhu min qawlin. Tun da ya kawo na kira a siyaku annafi, to sai zama kowace irin magana ka faɗa sai an rubuta. Waɗansu kuma suka ce a'a, abinda ake magana a kai shi ne al-qawl al-muhasabu alayhi, domin Allah maɗaukakin sarki cewa yayi in ka je gabansa za a baka littafi a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Kaga magana ce akan kitabi ke, wato duk abinda ka faɗa za a baka a ce ka karanta ka yi wa kanka hisabi. To idan ba za a yi maka hisabi a kai ba, na me za a rubuta? Sai suka ce ba za a rubuta ba, ana jira ne sai an ji maganar ta shafi haram sai a rubuta, ta shafi makarufi sai a rubuta, ta za a kai hisabi, ta shafi halal, ta shafi wajibi sai a rubuta, ta shafi mustahabi sai a rubuta, amma al-mubahat ba sa ci. Yanzu ala ayyi hal, dukkansu ko da a ce al-mubahat ɗin za a rubuta, tunda ba za a maka hisabi a kai ba, ba shi ya dame mu ba yanzu. Shi kawai abinda zai jawo samaratul shiraf, me yasa aka yi saɓani cewa komi ne za a rubuta ko kuma ba komi ba, shi ne saboda idan an ce komi za a rubuta, yanzu ina isowa nan mun yi gaisuwa da kai, muka yi raha kafin aka shigo, wannan ba mu faɗi abinda aka umarce mu ba, ba mu faɗi abinda aka hana mu ba, shi ne al-mubahat. Shi wannan ma yana cikin rakafin a yanzu cewa an rubuta cewa na faɗi wannan, idan yana ciki to ba damuwar ita ce batun za a yi min hisabi a tambaye ni akwai lada ko akwai zunubi ba. Abinda yake ciki shi ne idan har an rubuta kuma za a ce in karanta, ai zai daɗa jan lokacin hisabina kafin ai clearing ɗina in wuce sai na gama karanta waɗannan duka. To lokacin da za a ɗauka na asaka ka maimaita duk abin da ka faɗa a duniya tun daga ranar da aka ɗora alƙalami a kanka har zuwa lokacin da aka ɗaga bayan ka mutu, a ce dukka karanta awa nawa ko kwana nawa ko shekara nawa zai ɗauke ka kana rubutu, kana karanta abinda aka rubuta kuma ba kai ka rubuta ba. To shi wannan abinda yasa suka yi saɓanin kenan cewa in za a ce haddace to karatunsa fa, ai wannan karatun shi kansa ba ƙaramin aiki ba ne. Muna fata abinda duk yake cikin littafin mai zama alheri ne wanda za mu iya bayar da amsa a kai, abinda ya zama ba alheri ba Allah ya fi mana. Yanzu amfanin nasihar mu a nan shi ne don mu gane yadda Allah ya ɗauki ya ba wa harshen mu muhimmanci, har ya ajiye mala'ika na musamman saboda harshen mu. Aikinsa kenan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk abin da ka faɗa ya rinka rubutawa. To yanzu don Allah ɗan uwana, dukkan abin da muke faɗa ne alheri. Yanzu idan ba za a ce ka ɗauki wani kai aiki ka ce ya tsaya kusa da kai duk abin da ka faɗa ya rinka rubutawa, da ka zo za ka kwanta sai ka ce ya baka, sai ka karanta da kanka. Yanzu don Allah in da za a rubuta mana abubuwan da muka furta a ce mu karanta, mu da kanmu ba mu gane cewa muna cikin hadari ba akan abin da harshen muke faɗa. Idan babu wanda ka dora ya maka hisabi ya riƙa rubuta maka, kai ka yi wa kanka mana. Yanzu idan aka ce ka yi wa kanka lissafin kalmomin da ka faɗa ko maganganun da ka yi, ba za ka iya tuno dukkan maganganun da ka yi a wuni ba. To ina za ka iya tuno na shekara, shekaru da suka wuce? Wannan shi yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so mu da wannan alkhairi, shi yasa yace ka kula da harshenka. Al'ummar musulmi, ɗaya daga cikin babban abin da zai kawo mana matsala a gaban Allah wallahi shi ne harshenmu. Mu'adh ɗan Jabal, Allah ya ƙara yarda gare shi, ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masa wasiya. Annabi ya yi maganganu, ya yi maganganu da yawa, can sai ya ce da shi, shin ko zan gaya maka menene mabuɗin da zai sa ka samu control a kan duk abin da na faɗan nan? Sai ce ƙwarai. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuffa alaika hadha, sai ce ka rike wannan, ka mai da hankali da wannan, ka kula da wannan. Ya rike harshensa. Sai Mu'azu ya ce ja ya Rasulallah, yanzu duk abin da muke faɗa ɗin ma, magana ɗin ma, ba mu yi aikin komai ba, kana zaune kawai ka yi magana, amma shi ma sai ya kawo matsala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai canka, ya ce in ban da kai akwai abin da ya fi kai mutane wuta tana da harshe ne? Ai, ko sauran gaɓoɓinka na jiki ba su kai yawan kai mutane wuta kamar yadda harshe yake kai mutane wuta ba? Ai, wannan harshen da kake gani shi ne mafi haɗarin gaba a jikinka bayan zuciyarka. Duk wata gaba da ka san tana da haɗari a jikinka ba ta kai harshe ba, saboda babu wanda yake yawan aiki bayan zuciyarka kamar harshenka. Babu shi. Sannan kuma babu wanda aikinsa aka fi sa masa ido ana rubutawa kamar shi. Idonka yana gani, za a masa hisabi. Kunnenka yana ji, hannunka yana taɓawa, fatar jikinka. Amma duk waɗannan wato haɗarin abin da za su ja maka bai kai abin da harshenka zai iya ja maka ba. A lokaci ɗaya harshenka yana iya rusa abinda gaɓoɓinka da zuciyarka suka yi shekara 70 suna yi. Da kalma ɗaya za ka fita a musulunci. Kuma da jumla ɗaya mutumin da ya shekara 70 yana kafirci zai zama daidai da kai. Da harshenka kaɗai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, a cikin zuciyarsa yana mai kudurta hakan, wallahi da kai da shi duk ɗaya ne. Bayan ya yi shekara 70 yana saɓon Allah. Haka kai kuma ka yi shekara 70 kana bautar Allah, ka faɗi kalma ɗaya sai ta fitar da kai gaba ɗaya a musulunci, ka zama daidai da shi ba zukafin ya shigo. Wannan shi yake nuna muna da buƙatar mu riƙa yi wa juna wasiyya, mu riƙa yi wa junanmu faɗa a kan harsunanmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana inna ar-rajula la yatakallamu bi kalima, yace mutum zai iya faɗar kalma ɗaya, la yara biha ba'san, ya ɗauka wannan kalmar ta wuce an gama, ba wani ba wata matsala, ya faɗa shi ne ma tuba ya faɗa ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yahwi biha fil nar 70 kharifa, zai yi ta gangarawa a cikin wuta daga sama kafin ya isa ƙarƙashinta, zai yi shekara 70 yana aukawa saboda kalma ɗaya da ya faɗa. Wallahi jama'a, harsunan mu suna da haɗari. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama a rayuwarsa za ka iya wuni da shi ka kirga maganganunsa. Shi ya yi ƙoƙari ya taƙaita maganganunsa har na abin da ya shafi halal ɗin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan yake faɗa. amma haram kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba fadan kalmar haram ba shi yasa Anas dan Malik yace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha manzan Allah bai zama mai alfasha ba kuma bai zama mai kama da mai fadar alfasha ba duk wata kalma da ka san ba ta da kyau ko bai kamata a fada ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam harshen sa bai taba fada ba ko sau daya kuma bai taba fadar wata magana daga baya yace ka na manta sori na janye magana wallahi bai taba ba me ya jawo masa haka shine baya yawan magana duk lokacin da yayi magana sai ya tsaya ya musafa ya tsara kafin ya fada wannan shine tarbiyyar da ya koya mana in kai musulmi ne na gaske mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai so ya tsira da mutuncin sa a duniya da lahira ka takaita yawan maganganunka saboda wannan harshe idan muka bar shi baya da burki wallahi mutum ne zai faɗi magana shi da kansa ta zo ta hana shi bacci kuma shi ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba sannan mutum zai faɗi magana ɗaya ta alheri ta jawo masa babbar riba ko a wurin Allah ko a nan duniya shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida in za ku yi magana ku rinka faɗan magana mai kyau ba za ka iya faɗar magana mai kyau ba sai ka tsaya ka tantance kuma duk wanda ya zama yana da yawan magana to dole zai zama yana da yawan kuskure kuma matsalar ita ce ka riga ka yi faɗa kuma an rubuta ba za ka ce mala'ika kawo ungozi ba abinda malamai suka ce shine idan mutum ya faɗi kalma da ta haramta sai aka rubuta sai zai tuba a kanta shin za a yi litin ne a goge ko kuma za a bar ta sai an je kiyama sai a ce ba za a maka hisabi a kanta ba amma tana rubuce wanne ne dai wanda wanne ne wanda ya fi sauki shine a ce ba za a goge gaba ɗaya to amma a cikin maganganunka idan ka tashi tuba a kan wacce daga ciki ka tuban sannan sau nawa ma muke ankara mu faɗa har mu zo mu tuba mu gane abinda muka faɗa ba kyau sannan sau nawa ma za mu faɗi magana mu gano ko a gano mana cewa ba ta da kyau amma girman kai ya hana mu jin ruwa ko mu tuba a kanta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda sauran musulmi sun kufuta daga harshensa da hannunsa ashe ba daga hannunka kadai ake iya kufuta ba har da harshensa gaba zance ta gaba ita ce menene galibin abin da muke yi da harshen mu wanda zai iya halakar da mu abubuwan da muke yi waɗanda za su iya halakar da mu da harshen mu suna da yawa amma ga manya daga ciki na farko shine faɗar ƙarya abinda ake nufi da ƙarya shine alhadisu bi khilafil waqi' ka faɗi abinda ya saɗa da abinda yake shine a haka ko ka ce akwai alhali babu ko ka ce babu alhali akwai ko ka tabbatar da abinda yake korarre ko ka korar da abinda yake tabbatacce wannan shine al-kadhib to duk mutumin da ya yawanci kuma ka san amfiyin sa da harshe sama da yadda ake yi da alƙalami ko da aiki wannan yana daga cikin abin da ke kawo mutane matsala shine duk mutumin da ya faɗi ƙarya to yana da matsala biyu matsala ta farko ita ce zai zama mutumin banza a wurin Allah wanda kuma ya fi muni sama da kaza mutumin banza a wurin mutane na biyu kuma shine in ka je lahira za ka iya shiga wuta idan ka yi ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya ce iyyakum wal kadhib ina jan kunnen ku karku rika ƙarya fa innal kadiba yahdi ila al fujuf domin ƙarya tana sa mutum ya zama mutumin banza mutumin banza al fajir anan ana nufi wato abin nan fajiri a wurin Allah ko da su mutane akwai mutumin da ya iya ƙarya amma yana burge mutane su a wurin su ba su ɗauke shi mutumin banza ba to amma a wurin Allah in Allah ya ce kai mutumin banza ne kai ka gama lalacewa wa innal fujura yahdi ila an-nar yace fajirci kuma in Allah ya declare ɗinka a matsayin fajiri to wannan zai sa ya kona ka a wuta wala yazalu al-abd yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba yace bawa ba zai gushe ba yana ƙarya yau yayi gobe yana tun yana ƙarya yana tuna cewa ƙarya har daga baya ba zai dabu ba ma har sai ya kai inda Allah zai rubuta shi a record din makaryata to in ka zama ka kai haka kuma to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum yayi ƙaryar da har Allah ya ce a cire shi daga list din masu gaskiya a sashi a cikin list din makaryatan nan to zai wahala ka iya tuba ba to tunda ba mu sanya ya status din me yake ba dan Allah mu zama masu gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sajidin muna yin ƙarya wa junanmu muna yin ƙarya tsakaninmu da iyalanmu muna yi wa ƴaƴanmu muna yi wa matanmu mata suna yi wa mazansu muna yi wa iyayenmu muna yi wa maƙwabtanmu muna yi wa abokanmu muna yi wa shugabanninmu shugabanni suna yi wa mabiyansu wannan shine ƙarya duk abin da ka san ba haka bane ka faɗa to ka danne ka fasa faɗa ko da zai ja maka matsala ya fi maka akan ya ja maka matsala a wurin Allah Allah ya ce kai mutumin banza ne ba ma yi da kai jama'a mun fahimta abu na biyu wanda muke amfani da harshenmu mummuna a kansa shine wato abinda ake ce riba shine yi da wasu faɗar magana a kan waɗansu wadda ba sa so ka faɗa kuma a bayan idonsu wannan shine ake ce al-riba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hana sai yake cewa abinda ake nufi da riba shine zikruka akhaka bima yakra ka faɗi wani abu dangane da ɗan uwanka irin abinda baya so ya ji an faɗa kun san muna da wata ɗabi'a sai mutum ya faɗi wani abu sai ce ko a gaban sa ba zan faɗa ko a gaban sa ba zan faɗa to ko a gaban sa za ka faɗa bai sa ya zama halal ka faɗa ba har yanzu haram ne sannan kuma wato mutum ya ce to ba gaskiya ba ne kwarai cewa gaskiya ne bai sa ya zama halal ka faɗa ba har yanzu haram wannan shi ne riba abinda ka faɗan gaskiya ne kuma abinda ka faɗan ma za ka iya faɗa a gabansa amma yanzu ba a gabansa kake faɗa ba to ya zama haramun shi ne riba kuma yanzu dan Allah muna yi ko ba ma yi wannan shine riba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana kai mutane wuta kuma Allah ya ce wala yahtab ba'dukum ba'da kada shashin ku su dinka magana akan sashi a inda dan uwan su ba ta saboda in kai haka kamar kana cin naman dan uwan ka ne ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma afihi maytan yanzu zaka so a ce dan uwan ka mutu ka yanki naman jikinsa kana ci duk kiyayyar ka da mutum ba za ka ci naman jikinsa ba sakari ki muru kun kike ku ci wannan malam ka kyamace shi kamar yadda ka kyamaci kake jin kyamar gawa ba za ka iya cin mushe dan adam ba ko dabba ce ba za ka ci mushe balle dan adam yace to haka ne wannan abin ma yake da abin kyama ku kyamace shi wannan shine al-ghiba ana fahimta abu na gaba da muke sabon Allah da shi shine al-hamzu al-lamzu wannan gibar ita ce al-hamzu shine wani likulli humaza shine ka faɗi abu akan mutum a inda baya na Allahnki kuma shine ka faɗa a gaban sa, ka ci masa mutunci a idan idan sa. Wannan shi kuma ya fi muni sama da wancan ma. Shine ka zo ka yi gaga da mutuncin mutum. Muna yi wannan ko ba ma yi? Ba a cin mutuncin mutum sai in wanda shari'a ta yarda ka ci mutuncin sa idan kana da authority a kansa. Amma in ba haka ba, ka ci mutuncin wani a gabansa ta hanyar zagi, zagi irin na ashar ko zagi irin na cin mutunci, ai kowa san duka zagi ne. Abinda zai sa wani ya rena shi, abinda zai sa ya zama kalma ce ta wulakanci da kaskantarwa a matsayinsa na bil adama, ya ji cewa wannan maganar abin kunya ne, an kunyata shi a cikin mutane ko an saukar da darajarsa, to wannan shi ne al-lamzu. A gidan rediyo ne za ka yi, a jarida ce za ka yi, a rubutu ne na social media za ka rubuta ka watsa, kai dai ka yi magana a kan wani na cin mutunci, to wannan shi ne abinda ake ce al-lamzu. Shi ne wanda Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqa. Allah ce daga cikin munafikai akwai wanda zai zuwa gaban ka ya ci maka mutunci kamar yadda suka rika yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A matsayinsa na ɗan adam baya jin daɗi, ransa yakan ɓaci, amma yana da haƙurin da zai danne shi bai taɓa rama abin da aka masa ba. Wani ya taɓa masa wani cin mutuncin da yake mafi girman cin mutuncin da aka taɓa yi masa, shi ne wani munafiki daga cikin mutanensa sun bi sahunsa, an je an yi yaƙi, an samu kayan ganima lokacin Hunain, ya rarraba wa waɗansu yadda Allah ya umarce shi. Shi wannan tun da yake ba a bashi ba, kawai sai ya fara cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban mutane, yace idil ya Muhammad, kai Muhammadu ka mana adalci, ba abin da Allah ya turo ka mana ba kenan, kana mana son rai, wannan abin da kake yi din ba haka Allah yake so ba, saboda kawai shi ba a bashi ba. Shi yasa Allah yace fa in utu min haradu, inda an bashi ba zai yi, wa illam yu'tau minha idha hum yasqatun, in ba a bashi ba to shine inda zaka ji bakin sa, shine inda ya fushi. To mutumin da ya zama irin wannan yana daga cikin mafi sharrin bil adama, ko a bashi ko yayi hayaniya, kawai abin duniya shine yake rufe masa baki. Amma in ba a bashi ba to zai ci mutunci sai ya karba. Musulmi suna wannan ko ba sa yi? Shine Allah, shine wailul likulli humazatin, Allah ya faɗi na masu yi a ɓoye, humaza da wanda suke yi a bayyane, Allah ya ce dukansu ƴan wailu ne. Abu na gaba da muke yi da harshen mu, wanda ya zama cikin abin da zai iya halaka mu, shine wato faɗar magana dangane da addini, magana ta ifgili. Wani abin da ya shafi addini, to Allah yana son mutum ya zama yana rufe bakinsa, ba kowa ke sa baki ba. Sannan in Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sawa'un za ka iya yi ko ba za ka yi ba, sawa'un ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba. In dai kai musulmi ne, to ka ji ka yarda a ranka wa yusallimu bil taslima, kuma ka rufe bakinka kar ka faɗi komai sai alheri, ko da abin bai maka daɗi ba. Saboda in Allah ya tashi hukunci baya neman mai ya maka daɗi, inna Allah yahkumu ma yurid, Allah yana yin abin da yake so ne. To kaga ba dole koyaushe abin da Allah yake so ya dace da abin da kake so ba, tunda kai kana tare da shedan ɗinka, ta yiwu akwai abin da yake so maka, to ba shi ne Allah ya faɗa ba, to kai shuru da bakinka. Ana fahimta? Allah yana so in dai kai musulmi ne to ka zama kana da ladabi akan dokokinsa da kuma hukuncensa waɗanda suke na al-aqdarul kauniyya, da shari'iyya da kauniyya duka. Shari'iyya shi ne abinda ya umarni ko ya hana, kauniyya shi ne abinda ya hukunta ya faru a duniya, to ka faɗi alheri kawai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam za a masa rasuwa, wannan rasuwar ta taɓa shi, amma ka ji yana ce cikin ladabi ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda. Lallai wannan rasuwa ta taɓa ni, amma ba zan ce komai ba sai abinda Allah ya yarda saboda girmama Allah ne tunda Allah ya aikata abinda yake so ba haka kake so ba don ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk abinda yake so Allah yake masa ba saboda Allah shine shugaba kuma shine mai mulki ultimate wanda baya neman shawari idan zai hukunce sa shi yasa yana iya yi wa manzon Allah abinda annabi ba haka yake so ba abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo na yanke hukunci sai Allah ya ce ban yarda ba afa Allahu anka na yafi lima azinta lahu me yasa ka ba su izini ba haka na so ai ba Allah ya bashi dama yayi abu tun kafin yayi consulting amma in yayi kuma sai Allah ya ce to ni ba haka nake so ba wannan Allah yana ne dan ya nuna mana shine kuma cikin mulki kaga manzon Allah ba zai taba sabawa Allah ba da gangan amma yana iya yana bu sai Allah ya ce ba haka nake so ba to ballan talawani ba yadda zaka yi kace duk abinda Allah yake maka haka ne kake so saboda Allah ya ce amlil insani ma tamanna dan adam yana tsammani duk abinda yake so haka zai samu fa lillahi al-akhiratu wal ula Allah ne yake da duniya da lahira sai abinda yake so yayi Zaid ibn Haritha ya kawo karar matarsa Fatima bintu Jahsh ai Zainab bintu Jahsh ce ya Rasulullahi matata kaza 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 kuma annabi ne ya hada auren annabi ya ce kai kai hakuri amsik alaika zaujaka rike matarka annabi yana kokari akan ya sulhunta tsakanin su shi kuma Allah madaukakin sarki ba haka yake so ba Allah yana so karshe ma matar annabi ne zai aure ta ba yadda manzon Allah bai ya kaucewa wannan abun ba wallahi sai da Allah ya yi bi yaqdi Allahu amran kana mafquda duk abinda Allah yake so fa kai ki Allah ce tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi kana ta boye maganar nan kuma sai Allah ya bayyana ta sai Allah ce zawwajnaka ha mun ba aura maka ita kullum annabi yana cewa ka rike matarka saboda yayi mafarki ya ga ya aure ta kuma ya san mafarki annabawa gaskiya ne to amma ta yaya za a yi Zaid da ake ce ɗansa wannan abun kunya a ce ya auri matarsa kai wannan abun baya so a ransa amma wallahi Allah abun da yake so haka yake to duk wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana ladabi ga ubangiji duk abun da Allah yayi haka za mu sallama mu karba to kar mutum ya zama akan addini ubangiji ya yanke hukuncin sa akan kaza in kai ba za ka yi ba ka bar masu yi amma kar ka faɗi mummunar magana jama'a mun fahimta duk abun da ya shafi hukuncin Allah Allah ya ce ba za mu zama masu imani ba har sai mun miƙa wuya gaba ɗaya sannan daga cikin abin da muke yi da harsunan mu wanda yake da haɗari shine kuma wanda ya fi wancan shine mutum ya yi ƙarya wa addini ya yi ƙarya a kan addini kaga wancan kai baka ce komai ba kai dai kawai abin da aka faɗa ne sai kai izgili kai izgili wa wani hukunci a cikin addini kai izgili ba wani da yake wani abu na addini ka ce mishi ai ka zama kai wannan ba da wani amfani kuma alhali a addini ne aka ce ayi abin wannan shine izgili amma shi kuma ƙarya shine ka ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba ko ka ce abu kaza haram ne kuma Allah bai haramta ba ko ka ce abu kaza halal ne kuma Allah bai halalta ba wannan shine alqawlu ai shine alkadhibu ala Allah shine yin ƙarya wa Allah wannan kuma ya fi wancan muni yana daga cikin mafi girman laifi a duniya wanda ya fi shirka shine wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamu kamar wanda yake da awan malanta alhali bai sani ba bai karanta ya tabbatar Allah ya ce kaza ba sai ya ce mutane Allah ya ce ko wani ya tambaye shi saboda yana jin kullun kar a ce bai sani ba sai ya daure sai ya faɗi abu kawai aka je kai ba da ba ko ya ce ba kyau haramun ne alhali ba shine hukuncin Allah ba kuma ya san bai sani ba ya faɗa to wannan shine yin ƙarya wa addini wanda aka yi mishi ba shine da laifi ba shi wanda ya yi shi zai tara li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bi ghairi ilm jama'a mun fahimci wannan sai sama da wannan wanda yake kowanne girma kuma shine zagin Allah ko zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'ana kullu lahu fi dunya wal akhirah sune kiman mu mutumin da zai fadi bakar magana akan ubangiji ko ya fadi bakar magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga kaji zaka gane alamar cin mutunci ne ko da a fakalce ko da a hikayar maganar wani ko da ba kai ka fada ba fa idan kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani ya fada abu to kai in ka zo ba za ka maimaita ta yanda wani in ya ji zai ga alamar zai sa shi shi ma ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasa ko ubangiji yayi kasa to mutum yana yin wannan kafirci ne kaulan wahidan jama'a mun fahimci wannan wannan kadan ne daga cikin abinda harsunan mutane harsunan musulmi sai abu na karshe shine ta yaya za mu rinka samu muna ceto harsunanmu daga irin wannan abinda muke yi da yau da kullum na fadar haram da fadar abinda ba a yarda ba da kuma abubuwan da muke tarawa a cikin takaddunmu wannan abin yanda za mu magance shi shine abu na farko yawan istighfari da yawan tuba ga Allah yawan istighfari da yawan tuba ga Allah jama'a mun fahimta Allah yana so mu rinka yawan tuba gare shi kuma ana so yawan yanda kake da yawan magana to istighfarin ka zama yana da yawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dubi maganar sa ka amfa amma wallahi a wuri ɗaya Abu Hurairah ya ce na kirga sai da yayi astaghfirullah rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yace na kirga guda 100 a majalisi ɗaya yana zaune yana yi ya dan ci gaba da magana ya saki yi ya ga wannan ya yace sai da nakin ka 100 a zama daya to sauran zaman fa saboda shi da kansa yace ku rinka yawan tuba kuna istighfari domin ni kullum sai nayi 100 ba wai yana nufi a 100 yake tsayawa ba kullum dai akalla sai an samu 100 Abu Hurairah yace a zama dai mara kirga ɗarin to zaman da shi baya nan fa to don Allah wannan yawan istighfari na manzon Allah laifin sa nawa ne clean sheet ne fa baya da ko laifi daya sannan baya yawan maganar ma sannan duk maganar da yayi shi magana ce ta lada da a madadin dukkan al'ummar sa da in suka yi aiki da shi za a tsara a bashi ladan amma ku dubi yawan istighfarin sa kuma ba haka kawai yake ba fa Allah ne yake rinka yi wastaghfir li dhanbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu to don Allah mu kuma ba eh daga cikin abin da ya saka cece harshen ka shine yawan istighfari abu na biyu shine yawan zikirin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu lisanuka ratban min zikrillah karka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah ko yaushe ambaton Allah kuma ya zama general la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim kamar yadda yawan maganganun ka na harshe za su iya maka illa akan mizani to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalimatan kalmomi biyu ko za ka rika fada su kuma suna da nauyi akan mizani da za su iya magance wannan matsalar shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sannan abu na karshe shine al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yawan umarni da kyakkyawa da yawan hana mummuna umarni da kyakkyawa shine duk abin da ka san mai kyau ne ka rinka sa wasu ma su ai da harshe ake tun daga kan iyalanka wa amur ahlaka bis sala karka je kai sallah kuma baka ce iyalanka su yi ba ɗanka da matanka da sauransu su yi ibada ka umarce su su yi karatu duk abinda ka san kana yi mai kyau ka sa su su kai ko abinda kai baka yi ka rinka sa su suna yi sai zama ka tsira abu daya dama akwai tsira akan umarni akwai tsira akan kai aiki to in ka kiduga biyu kaga za a kama ka akan abu biyu amma in ka samu daya akan daya ne za a kama ka kai ne baka yi ba amma kai umarni ai annahyu anil munkar hana mummuna in ka ga wani yana mummuna ka hana shi kuma kai saboda Allah waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da za su sa mu cece harsunanmu daga gare su ina mana fata da addu'a Allah Ubangiji ya tsare mu daga harshen daga sharrin harsunan mu. Allah Ubangiji madaukakin sarki ya ba mu damar iya kokarin mulki akan harshen mu kamar yadda muke iya mulki akan dukiyoyin mu. Dukiyarka ta kace sai yanda kaga dama ka sarrafa, wani ba bai san kana da abu kaza ba amma harshen ka shi kuma ya gagare ka. Allah Ubangiji ka ba mu dama mu tuba gare ka ta hanyar da zaka karbi tuban mu, ka gafarta mana kurakuran mu, ka kuma jikan mu, ka mana rahama. أظن مك فقاديد الله يبا ملادة أذكركم الله يغفر ثمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو تشكرا صلى الله عليكم أوكي سبحان الله كم يتنبع ولا إيه ما دي أكرا صلى الله عليكم سبدا سنة كوم صلى الله
الله أكبر